Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. A kuma sai kasar Ghana kuma za a iya jin ma Alpha Radio. Sai kuma ta internet a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje
da Hafsat Maina Muhammad
tare da ni Safinatu Sada Sodengi.
A yau Litinin 30 ga watan Oktobar shekarar 2017, kamar kullun da muke magana akan zamantakewa, a yau ma zani dubi ne akan muhimmancin furuci mai dadi a tsakanin ma'aurata da ma zamantakewa gaba daya. A zamanin yau rashin iya magana na daya daga cikin abubuwan da ke haddasa rikici a tsakanin ma'aurata.
Wace ɗan tagara ma za ta maka in kai hukurka da ubanka ka sake ni, kaga ai furtawa ta yi kuma furta magana ne a dalilin wannan kai kuma ka haihu kuma ka san kai din sunna ne, to wallahi in dai kai ka haihu duk irin san da kake mata sai saki ya biyo a wajen nan.
Wakilin mu Hassan Maina Kaina ya tattauna da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe akan wannan batu.
Haka zalika abokin aikin mu Ibrahim Jarmai ya jiwo mana ta bakin wani masanin zamantakewar dan Adam daga Jami'ar Bayero, Malam Aminu Dabbazau. A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku, inda muka tambaye ku yawancin lokuta akan samu rabuwar aure sanadiyar rashin fahimtar juna musamman ta wajen magana. Menene muhimmancin fahimtar juna a tsakanin ma'aurata? To sakon farko daga Hamisu Umar yace a gaskiya wannan babbar matsala ce da ke ciwo ma'aurata da ƴaƴansu da danginsu da al'umma tuwa ƙuriya. Domin a cikin satin nan na dawo daga tafiyar kilomita 500 domin sasanta wasu ma'aurata da wannan matsala ta yi musu katutu.
To Allah ya kyauta. Amin. Sai Kamal Dan Baba yace da farko dai ma'aurata su sa a ransu cewa zama ne wanda ba a buƙatar rabuwa. Su sa a ransu cewa mata miji mata ko miji ya zama ɗaya daga cikin iyalinsu. Misali, duk tsanani mutum ba zai iya rabuwa da ƙani, yaya, mahaifi da sauransu ba. To ki sa ko ka sa cewa partner ɗinka ya zama ɗaya daga cikin ku, shikenan ayi jana'izar rabuwa aure.
Umar Muhammad Laleko, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace mu Hausa Fulani mun fi kowa matsala, Allah ya sa mu gyara. Amin.
Amin.
Sai kuma Mus'ab Usman Ahmad yace ɗan uwa, a gaskiya babu abin da ke haifar da rashin fahimtar juna ga ma'aurata face ƙarya yayin neman aure. Saboda ya kamata ta san ka, ta san fushinka, abinda kake so da abinda baka so, kuma kai ma ka san nata. To in dai aka samu wannan rashin fahimtar juna, rashin fahimtar juna zai kau insha Allah.
Sai Muzammil Adamu Jibrin yace yau da gobe ya kamata iyaye su mai da hankali wajen koya wa yaransu mata yadda ake tafiyar da zuciyar mazajensu, wajen iya nakaltar zaben zafafan kalaman da za su riƙa hira da ita a tsakaninsu da mazajensu. Wannan ita ce kawai mafita.
To shi kuma Nafi'u Ibrahim yace a gaskiya babbar matsala ita ce gina soyayya ta ƙarya. Sai Shehu Bashir Fulani yace yau da gobe hakika rashin fahimtar da wasu ma'aurata suke yi tsakaninsu, dama can baya tun kaman su aure soyayyar su akwai tangal-tangal, tamkar jirgin yana da matsala kamun direba ya tashi.
Allah ya kyauta. Amin. Sai Zainab Musa Mai Addu'a tace fahimtar juna na da matukar muhimmanci a zamantakewar rayuwa ba ma ta aure kadai ba idan aka samu fahimtar juna tsakanin ma'aurata to hakika za a samu zaman lafiya ga ma'aurata koda za a samu tsabani to kalilan ne saboda sun riga sun fahimci junansu Allah ya kara mana fahimtar juna a tsakanin mu ku tashi lafiya
ita kuwa Hawwa Aliyu tace Aida mu addinin musulunci ya ce ka fadi alheri ko kai shiru to ma'aurata har tara dai ya kamata a yi tunani kafin a furta ni dai miji na ya iya magana gaskiya ku tashi lafiya Safinatu Maryam da Hafsat sai kuma sakon Maryam Garba tace gaskiyar lamarin aure abu ne mai wahalar fahimta akalla shekara 15 shine lokacin da ya kamata a zauna a fahimci juna a cikin harkar aure amma ma'aurata ba sa iya hakurin aure balantana su kai waɗannan shekaru domin karbi digirin girmamawa a cikin harkar aure to
sai Bashir Abubakar yace a gaskiya yau da gobe ana yawan samun wannan damuwa tsakanin ma'aurata ne sanadiyar rashin wayewa musamman mata domin ni ma yanzu haka abin da yake damuna kenan a halin yanzu na sai da zan yi sai dai addu'a
to sai kuma sakon karshe sakon karshe kuma ya fito ne daga gurin Alhaji Kabiru Highlanders yace yau da gobe haka ne amma ni na fi dora laifin akan mata ita ya kamata ta dinga tarrarayen mijinta amma sai kaga haka baya samuwa da fatan mata za su gyara ku tashi lafiya
to mun gode a cigaba da turo mana da sakonni Yanzu kuma ga wakilin mu Hassan Maina Kaina a zauren muhawarar yau da gobe.
A yau zauren namu muna tare da baki kamar haka wato Kabiru Dairu Rahama da kuma Abubakar Umar Tsari. Kabiru Dairu Rahama idan fara da kai menene muhimmancin fahimtar juna tsakanin ma'aurata?
Wato shi fahimtar juna yana da matukar muhimmanci domin shine ginshiki na komai domin kamar za a iya cewa sadarwa ne duk lokacin da aka samu rashin fahimta ɗan ƙaramar rashin fahimta tana da lalata dukkan lamari ko da komai girmansa saboda haka hakika fahimtar juna yana da matuƙar muhimmanci musamman ga ma'aurata saboda ta fahimtar juna ne zaka san cewa ko da motsi wani mijinta yayi ta san abin da yake nufi ba sai yayi magana ba ma kuma duk lokacin da yayi magana to ita ta san abin da yake nufi a wannan maganar koda wani shi zai dauki maganar daban da wata manufa daban ita a matsayinta na mijinta ta san a ga abin da mijina yake nufi wannan shine fahimtar juna haka shi ma ya kamata mijin a ce ya fahimci matarsa duk inda ta sa gaba ya san me take nufi in tai magana ya san abin da take nufi a takaice ya san me za ta yi me ba za ta yi ba wannan yana da matuƙar muhimmanci a zamantakewar aure
Abubakar Umar Tsari ta bangaren ka menene muhimmancin fahimtar juna tsakanin ma'aurata
an fahimtar juna game da aure yana da kyau kamar da Dr. Kabiru Rahama ya faɗa shine ginshikin zamantakewa domin a fahimta na ni Abubakar kuma wanda ni na karanci soyayya kuma ni na san menene soyayya idan aka ce a ma'aurata babu fahimtar juna to aure ba zai yi ko ina ba musamman a ce aure ne na dole kaga bayan za a yi a ci an fahimci juna amma idan an fahimci juna mace mai wayo mace mai hankali wadda san abin take yi ko da kallo mijinta ya mata ta fahimci abin da yake nufi shi ma domin akwai inda za ka ga kamun a yi auren saboda fahimtar juna sai sun gaya ma juna cewa ga abin da nake so ga abin da ba na so ita ma haka kuma Hassan Maina Kaina an fi samun fahimtar juna musamman idan mutum ya auri mace wadda ta san kima ba za ka je ka auri ɗan shekara ƙaramar yarinya kila wadda komai ba ta sani ba a rayuwa ka ce ku fahimci juna wai dan kila kai kana ganin za ka yi sabon aure ko kuma ka ce ka auri sabon jini to muddin kana buƙatar ku fahimci juna da kai da wadda za ka aura to ka tabbatar da ka samu ciwa ka tabbatar da ka samu ilimi ka tabbatar da wanda addini ya shige ta
Dr. Kabiru Dairu Rahama wato masu yin magana kan ce magana zarar bunu shin da gaske wancin lokuta akan samu matsaloli a cikin aure sanadiyar rashin fahimtar juna musamman a wajen furta magana tsakanin ma'aurata
ai an ce Hausa ma suka ce wai zo mu zauna zo mu saba to wannan ai maganar an yi shimfiɗa ne akan fahimtar juna zo mu zauna zo mu saba tabbarin ana zaune din nan wata ran za a saba me yake kawo sabawa dole sai an yi magana to amma idan an fahimci juna akwai lokacin da zaka zo wata gila mataka ta bata ma rai kana zuwa kai fushi kai fada ka farfadi maganganu waɗannan maganganun ta san cewa sai ta shiru ta dubu da kai sai ka gama duk abin da zaka yi sai ta ce yi hakuri ko ma me ka fada ba za ta dauke shi a bakin kowa saboda ta san cewa ai ranka ne ya baci inda ranka bai baci ba za ka fada wannan maganganun ba kaga fahimtar juna ne wata kila ma zaka ce zo ki tafi gidanku sai ta rabu da ita sai ta rabu da kai ta shiru sai ka gama ta yi hakuri wannan maganar zo ka tafi gidanku ta san ba daga sai kike ba saboda me sai ta fahimce ka akwai fahimtar juna wata kila ranka ne ya baci haka ita ma wata kila za ta iya yin wasu ta fada wasu maganganu wanda kai ka san ga abin da ke nufi ka san duk abin da ta fada a'a wata kila bacin rai ne ya kawo saboda haka za ku iya zama tare ku dawo kuma daga baya ku warware wannan abin kowa ya fahimci juna to in ba cikakken fahimtar juna kuwa duk abin da ka furta to sai ta dauke wannan magana sai ta yanke hukuncin ta gama akai
Abubakar Matsari kai ya kake ganin illolin da rashin iya magana tsakanin ma'aurata ke jazawa cikin al'amuran auren
ai yaya za a yi mutum ya je tasha ko ya je ya aure ya tasha ya gareji mutum ya ce zai tsammani iya magana a wajen mu maza muna da problem ba ma kawo nazari ba ma kawo tunani ba ma kawo hangin nesa a wani lokaci aure neman aure kawai kyau muke duba to kada yi mace kila ko ina jikinta yana rawa gata da kyau gata ita karen kanta tana alfahari tana da kyau gata tana ganin cewa ta kure a daga kai kuma kila ko ma'aikacin gwamnati ne kai ko dan kasuwa ne kai in ma manomi ne kai kana takamar ka je ka samu da kyar ka je ka kawo gida Malam Hassan kila wurin aikin ka an bata maka rai kila wurin kasuwancin ka an bata maka rai kila baka yi komai baka samu komai ba abinda Allah ya baka karirita ka kawo mata tarena yau ka kawo tarena jibi tarena to ranka kila ya baci sanadiyar rashin fahimtar juna sanadiyar ba ta da tarbiya sanadiyar ka zabo kyau wata ɗan tagara ma za ta maka in ka haihu uwarka da ubanka a dalilin wannan kai kuma ka haihu kuma ka san kai dan sunna ne kuma ka tabbatar da cewa daga baya ka bancewa ba ta tarbiya dole ta wurin wannan siga na fito wannan magana na in ka haihu to wallahi in dai kai ka haihu duk irin san da kake mata sai saki ya biyo a wajen nan sai dai inda gaba za a zo a shirye a zo a shirye amma ta dalilin magana wannan magana ta saka maka to saki zai fito a wurin
Alhaji Kabiru Rahama idan muka duba shi rawar da fahimtar juna ke takawa tsakanin ma'aurata a gaba daya ya zaka asase irin wannan rawa da ke takawa
ai shine ni abinda na faɗa ma nace ai kamar shine ma ginshiki fahimtar juna shine ginshiki na zamantakewar ma'aurata a duk lokacin da aka ce ba fahimtar juna to ba yanda za a zama ya tafi yanda ya kamata yanda ake so kamar misali kamar yanda Malam Tsari ya faɗa cewa rashin iya magana wani lokacin mata da yawa suna da ɗabi'a na cewa ni na gaji ka sake ni mana to kaga wannan magana ce da kai a matsayinka namiji in ka fahimci na farko ka fahimci matarka kuma ka fahimci zamantakewa saboda ka ba za ka dauke ta kai hukunci a kai ba saboda ko da yaushe ana buƙatar a fahimci juna kamar yadda na gaya ma baya idan ka san matarka to duk abin da za ta faɗa ka sa mutum tikinifi wata kila in ce wata maganar sai wani ya dauke ta yi mata wani hukunci mai zafi amma kai ka sa mutum tikinifi ha kai ma wata kila in kai wata maganar ta san abu nake saboda kun fahimci juna wata kila kun dade tare ko kuma akwai kyakkyawar fahimtar juna a ciki kowa yayi magana kowa ya san abin da yake nufi
a wakar tsari a sautari akan ce ka iya bakinka ko kuma ki iya bakinki a cikin al'amarin aure da mazamantakewa gaba daya me kake fahimta da wannan kalma
ne abin da ban ci wannan kalma wani lokaci kamar da na gaya maka ne yayi idan Allah ya sa ka auro garuje wanda bata iya magana ba kila kana yawan zuwa kai wahala ka samu da kyar to kuma duk lokacin da ka kawo tana rena har sai ta fadi musu maganganu waɗanda marasa daɗi to kaga anan zaka iya mata wani ce wance ki iya bakinki domin ko Bahaushe ya faɗa magana zarin bunu
saboda ka duk maganar da mutum zai faɗa ya tabbatar cewa magana sai da in ta fito ba ta yanka mai wuya ba
Abubakar Matsari gaba daya kai wane ya ji hankali za ka yi wa ma'aurata dangane da wato zabar kalamai da za ke wa juna musamman idan hankali ya tashi ko kuma rai ya baci
ni dai a matsayina na nima ma'aurati kuma ƴan uwana da matasa da yayyina da kuma har iyaye ina kira mata da maza don Allah idan za mu furta magana ko kalma zuwa ga dan uwa ko yar uwa mu san irin maganganun zan faɗa domin addini ma a cikin musulunci ya faɗa ko ka faɗi alheri ko kai shiru
Kabiru ɗayin Rama kai kuma wani irin jin hankali zaka yi dangane da sanin irin kalaman da zaki furtawa tsakanin ma'aurata musamman yayin da rai ya baci
eh duk lokacin da rai ya baci tsakanin ma'aurata kamar yadda na gaya ma baya alajasan ai an ce shi zamantakewa zo mu zauna zo mu saba to duk lokacin da aka saba in rai ya baci to bai kamata hankali ya gushi ba duk lokacin da rai ya baci to ya kamata ka san cewa me zaka furta menene zai fito daga bakinka wani in abin nan ya fito wani aibin illa zai haifar wa zamantakewa ko da kun shirya nan gaba musu addini ma ya tana cewa lokacin da ka fusata to ka fita ka bar gidan saboda me saboda kada ka furta wani abu da zai janyo matsala tsakaninku
masu sauraro duka annan maka zo karshen wannan zore ne da gobe wanda ya zo muku daga nan ofishin mu na sashen Hausa na muryar Amurka dake Abuja babban birnin tarayyar Najeriya Hassan Maina kaina ke salama da ku daga nan birnin Abuja
Hafsa da Maryam kun ji
tattaunawa
da Malam Hassan Maina kaina yayi da wannan malamin jami'in da wani
cikin wani da cikin masu wanda suka aika da sakonni yake cewa wai ai mu Malam Bahaushe ba mu iya wannan magana mai dadi din nan ba ba mu da irin kalaman soyayya din nan tubbali Malam Bahaushe muna da wannan matsala Hausa Fulani
da abinda Ibrahim Jarmai tattauna da malamin nake da
haka to abokin aikin mu Ibrahim Jarmai ya tattauna da Malam Aminu Dambazau akan me yasa ne shi Bahaushe yake da rauni wajen nuna yabo ko soyayya ga zuwa ga matarsa
Aminu Sabo Dambazau kuma ina karantawa a department na sociology wato bangaren sashen nazarin rayuwa dan adam dake Jami'ar Bayero ta Kano
to wannan karin muna so zamu magana ne akan yabawa tsakanin ma'aurata kaga misali mai gida ya waiga ga mata shi ta yi shiga mai kyau yaba mata shi ka aikuwa ne kin yi kyau ko kuma ya ce mata ka aikuwa ne gaskiya kina kaunaki ko kuma ina jin dadin zama da ke me yasa irin yawanci da wuya samu haka a kasar Hausa kuma in ma ana samu shin me tasirin sa
to da farko dai wato al'adu sun bambanta daga wannan al'umma zuwa waccan al'umma a kasar Hausa wuri ne al'umma ce wadda take fu yawanci take da al'ada wadda al'adar take da alaka da shigowar musulunci kasar Hausa ko da yake kafin musulunci ma akwai auratayya a kasar Hausa amma dai shi aure yanda muka san shi ya bunƙasa ne tun daga lokacin jihadin Shehu Usman dan Fodio to idan ka duba abin da yasa yawancin tsakanin namiji da mace ma aurata mata da miji ba a samun yabawa da godiya na bangaren yabawa da juna wato na farko dai shine akwai al'adar da ta taso wanda an gina ta bisa kunya a wancan lokacin akwai kunya tana da tasiri mai karfi a zukatan a zakatun ma'aurata.
Ma'aurata eh.
Wannan ya samo asali ta bangaren cewa a baya idan aka koma tarihin Hausawa za ka ga cewa auren ma hada shi aiki. Maimakon namiji shi zai tantance ya matar da zai aura. Iyaye ne suke zaɓar wa ƴaƴan su amma abin nan
matan da su aura.
Abokan zama. Wannan shi ne ya tasiri a ta bangaren cewa shi namiji da ita mata duk a baya an kulla alakar su ne bisa wato biyayya ga iyaye abinda iyaye suka zo da shi saboda haka yawancin auratayya da aka samu sai ta taho a haka wannan yasa cewa tunda namiji yawanci miji ba shi ya zaɓi matarsa ba iyaye da tije su suka tantance suka zaɓi masa to kaga kenan cewa wato yana da karancin abin da ake cewa decision making wato ba yawun sa
yanke kan hukunci
wajen auro abokin zaman sa haka ita ma yarinyar cewa za ta yi an ba ta dan gidan wane saboda haka ko zuciyarta tana mata ko ba ta mata kuma amma biyayya irin ta wancan lokaci ta baya wanda ta bambanta da wannan lokacin yasa matan suke bi idan aka taso a wancan lokacin zaka samu cewa hatta girkin nan matan sai a kaita sai ta shekar uku a lokacin a baya bata fara girki da kanta ba saboda haka babu sakewa babu yanci kamar yanda ma'aurata suke da shi a yanzu saboda haka shigowar ilimi na zamani to ya jawo al'adu sun canja ko da al'adu suka canja to har yanzu mafi yawan akasarin ma'aurata a ƙasar Hausa ba su iya yabawa juna kaɗan ne daga cikin ma'aurata sukan iya yabawa juna duk da canjin al'ada saboda mutane mafi yawa sun waccan al'ada ta baya tana da tasiri a kansu
a rayuwarsu har yanzu
tana da tasiri a kansu wajen fitowa ƙarara a yaba juna wanda kuma shi yake da farin raunana ita shi kansa ƙarfin soyayya da kuma yanayi na zamantakewa na juna kwarai Bature yana yaba matarsa yace you are beautiful you are pretty you are kaza kina da kyau kina da tsafta wani abubuwa ne wanda yake shi kuma al'adarsa a haka ta taso saboda Bature in kankula yana yanayin tun farko kai wanda muka nuna a tarihi shi ne akwai individualism Bature shi da kansa dama da matarsa da yayansa da karen da yake magadi da motarsa yake magana yarinsa bai yi kai a sashi a gargashin kakanni da jikoki da waye da dukkanin uba da waye a gida ɗaya ba to wannan ya hana walwala ta yanda yawa kaga abu biyu kenan na farko zaɓin mata ya hana ya raunana ƴancin wannan na biyu kuma kasancewar da ko ƴaƴa da ake yi a jawo su a haɗa su a cikin tsarin iyali mai faɗi wanda yake muke kira extended family shi ma ya hana wannan wanda har yanzu kuma yana tasiri amma yanzu wanda mutane da yawa wanda suke karatu mai zurfi haka ana samun canje-canje a wurinsu bisa yanzu idan ka shigo ƙasar kamar Kano za a ga mata suna da ƴanci na ɗaukan mota yanzu adadin matan da na san suke tuki a yanzu idan mai la'akari da 1970 da 1980 har zuwa 1990 daga
shekara
ta 2000 sabon ƙarni zuwa yanzu zaka ga adadin matan da suke tukin mota yanzu a Kano kawai a Kano misali sun kusan kashi 30 ko kashi 35 wannan kaga an samu canji kenan mutum ba zai bar matarsa ta tsaye wata tuka mota
ba
to kaga wato kaga akwai kuma ba zai iya sai mata ko keke ba amma yanzu mazan da suke siyan mota su ba maza to akwai dan sai dan canji na nuna dan yabawa haka yawa
to misali idan da a ce yaba wannan misali yanda da mutane sun dan fara misali zaka fito ka yaba misali ko tayi kwalliya ka yaba ko kuma haka nan ta girki ma ka yaba ka ci ai kana ganin wani tasiri zai a rayuwar ma'aurata
to ai ba wuce ba yana cewa kulawa ma yaba ce wato ai kai abu a yaba ma a ilimi na psychology ilimi na nazarin abun
nan
dan adam wanda yake musamman ma wanda yake na koyi wato yana nuna cewa in aka yaba ba an karfafe ka kenan ma'ana ta ci gaba ta ƙara yayin da kuma kai abin mai kyau aka yabawa ma'ana
ana
dan rage ma karfin gwiwa kenan saboda haka inda miji zai yaba matarsa dangane da abubuwa da take yi na alheri, to wannan ya nuna cewa akwai yiwuwar wato matarsa za ta inganta in girki ne za ta ƙara inganta shi, in kulliya ce za ta ƙara inganta ta da tsafta da sauransu. Idan ko ta yi ba tare da an yaba ba, to ma'ana cewa ba shi yawa ba da amurar abin da take ba, saboda haka akwai yiwuwar mai tsafta ma za ta iya zama ta zama kazama.
Ta zama kazama.
Ai, ba wani abu ne.
Lalle wani abu sosai mako, dama kuma masu iya magana sun ce zuciya tana son duk wanda ke daɗa, wanda ke daɗa mata. Wato in ka yi abu ka daɗa maka ka ji daɗi, sai ka ji kana ƙauna wannan, kuma zai iya ƙara danƙon soyayya. Ji kana ganin nan gaba misali ya al'ummar zai iya kasancewa musamman a ƙasar Hausa.
To, har yanzu zamu iya cewa akwai kuma irin tasire-tasire irin na tattalin arziki, yake taɓa al'ummar, wanda tasirin nan ga tattalin arziki wato yana taɓa ainihin shi kansa yanayi na yiwuwar samun ilimi ga al'umma, wanda ilimi musamman ilimi mai zurfi yana da tasiri wajen canja halayen mutane. To idan muka yi la'akari tattalin arziki ya taɓa mutane wanda mafi yawan mutane ba sa iya samun shi karatu yadda ya kamata, to wannan shi ne yake ɗaya daga cikin matsalar da yake nuna cewa gaskiya al'ummar za ta dandaɗe ba ta canja din yadda ake zato ba wajen ainihin maza ko mata ma'aurata da maza ma'aurata su ringa yaba wa juna. Saboda haka wannan abin zai ɗau lokaci, saboda ƙarancin ilimi, domin wannan abubuwan suna tasiri da ilimi, suna da alaƙa da ilimi
kai.
Yawwa, domin mutanen da suka yi ilimi, misali a harabar jami'a inda nake aiki, za ka samu ƙwarai mafi yawan mutanen da abokan aikinmu, za ka samu suna yaba wa matansu mafi akasari wajen kashi 80-90. Wannan kuma ta hanyar za su iya nuna ma ne ta ɓangaren yadda suke tsayawa wajen ainihin yi wa matansu wasu abubuwa wanda yake sayin ne ai mafi yawa wato lokacin ba sai da baki ba. Yawwa, za su yi da ajiyunsu, za su yi da jikinsu, za su yi da waya, to wannan tsayawa ba kowa ne yake da yadda zai tsayawa wato iyalinsa ma gaba ɗaya da sana'ar da suka yi. Saboda gaskiya zai ɗau lokaci, shi ne mutane.
Mutane gabaki ne su
saboda yana da alaƙa da ilimi. Yawwa, yana da alaƙa da ilimi, sai dai a cigaba da wayar da kan jama'a.
To, Allah ya ba kowa ikon yin ilimin nan. Inda ilimin ba wai na boko ba kadai.
Gaba ɗaya.
Addinin Muhammadiyya,
kuma
maza da mata duka ba wai a ce mace kadai za ta yi ilimi ba, namiji kadai zai yi ilimi. Kowa in yana da sani to komai zai zo da sauri.
Sosai. Ku sani cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi mai yawan nuna kauna ne ga jama'a da su matayensu ma gaba ɗaya. To, musamman ma soyayyar shi da Aisha, yakan akwai sai da ta tambaye shi ta ce menene ya matsayin soyayyar ta a zuciyarsa. Take sai ya ce mata kamar kullin igiya ne mai karfi wanda da wuya ya kwance, sai akan sai ta rika tambayan shi ta ce wai shi ya kullin ne yake, sai yana nan dai da yake
karfin
sa to cikin wasa da dariya,
cikin wasa din nan.
To mu me yasa ne mu ba za mu iya kwatanta irin wannan?
Allah Maryam ne, ina tunanin duk kekesewan mace da rashin kirkin ta in ace kullun mijinta na mata kalamai masu dadi ko shigowa yaga tayi kulliya ce ka iya kulliya ki kai min kiyau
haka
duk lalace wata sai ta dage gobe tayi wanda ta fita.
To amma kin ji maza da yawa sai su ce wai mata ba sa girmama aure, ba su san muhimmancin aure ba, menene kina ji suna yawan cewa, to sai kin gani kamar ma cewa akwai wata da take ta yi wani bayani akan yadda tsarin aure yake, shi namiji ki bashi girmama wannan da biyayya, in kina mai kina
yi so, amma ita mace ita ma ai tana buƙatar wannan girmamawa da biyayya.
To ai in kin kika bashi ki wannan girmamawa nan da biyayya ya bari na bari
ina yi bari na bari,
to shi kuma zai baki wannan kyautatawa nan da soyayya da yallan da
ke bari ba ta kai dai wannan abin da magana ke nufi. Kai namiji ka dinga bawa ta kulawa da soyayya, ita kuma ta dinga baka ta dinga girmama ka. To idan waɗannan biyu abubuwa suka faru, ba za a ce ba za a samu kwata-kwata ba, amma za a samu karanci,
za a samu sauki.
Ni ba musunta maganar nake ba, kuma na yarda da maganganun ku duka, amma kun san
na zo
nake cewa shi ita ma mace tana buƙatar wannan girmamawa fa.
To kowa dama akwai wani adam na son a girmama shi, ba so ƙwarai da gaske mai da shi ba komai ba.
Kuma yanda shi malamin yake cewa kulamawa yabawa ce, yanda Safinatu take cewa namiji in ya yaba matar shi sai kaga ta inganta ta gyara.
to Allah ya bamu iko
Allah sa Allah sa
kuma da abubuwan da muka fadi
a ji a gyara
kware da gaske kuma Allah ya sa suna tasiri a kowa da kowa
amin
to duka anan muka kawo kasar shirin namu na yau yanzu a madadin
Maryam Bashir Bagaji
da Hafsat Maina Muhammad
da kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma injiniyan mu na yau Ni Safina ta Sada Sodangi ke muku sallama daga dan sashen Hausa da Murya Amurka a Washington DC.